Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 6025 da kuma 19 a birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger. Za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noman da Dalal FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu ta tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafukan mu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare, barkanku da dare da fatan an wuni lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata kungiya mai zaman kanta ta karrama sashin Hausa na murya Amurka da lambar yabo. Za mu ji ko meye dalilin ba ta lambar yabon. Za ku ji cewa nakasassu a jihar Bauchi sun gudanar da bikin ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware na duk ranar 3 ga watan Disamba kowace shekara. Kowane irin kalubale suke fuskanta. Sannan za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin waɗanne irin matakai kuke ganin ya kamata a ɗauka wajen ganin an tabbatar da kare haƙoƙin mutane da ke da nakasa a Najeriya da sauran ƙasashen Afirka? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko, wato plus, sai a jero lambar. Sannan muna tafa da labaran wasanni daga jamhuriyar Niger. Sunana Muhammad Hafiz Baballe, ina kuma tare ne da Zahrawa Aminu Faki wacce za ta karanto mana labaran duniya.
To masu sauraro, mutane da dama ne suka yi tururuwa zuwa kallon akwatin da ke dauke da gawar tsohon shugaban Amurka George H.W. Bush, wanda aka lullube shi da tutar Amurka. An ajiye akwatin ne a wani daki da ke tsakiyar Majalisar Dokokin Kasar gabanin jana'izar da za a yi gobe Laraba. A jiya Litinin, shugaba Trump da mai ɗakinsa Melania Trump suka kai wata ziyarar ban girma cikin sirri domin yin bankwana da shugaban Amurka na 41. A ɗaya ɓangaren kuma, shugaban hukumar leƙen asirin ta Amurka CIA, wato Gina Haspel, ta yi wa 'yan majalisar dokokin Amurka bayani kan kisan da aka yi wa ɗan jaridar Saudiya Jamal Khashoggi. A cewar shugaban kwamitin harkokin wajen na majalisa Bob Corker, Haspel ta bayyana a gaban majalisar ne bayan da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da sakataren tsaro Jim Mattis suka bayyana ba tare da ita ba a makon jiya. Ita dai hukumar ta CIA ta amince cewa Yarima Muhammad bin Salman na Saudiya na da hannu a kisan Khashoggi. Gwamnatin kasar Faransa za ta janye shirinta na ƙara haraji akan kuɗin man fetur, wanda ya janyo zanga-zanga a titinan birnin Paris. A yau Talata, Prime Minister Edouard Philippe ya sanar a gidajen talabijin ɗin ƙasar cewa za a dakatar da shirin har sai nan da watanni 6. A da an tsara cewa sabon harajin na man fetur zai fara aiki ne nan da watan Janairun baɗi. A watan da ya gabata, shugaba Emmanuel Macron ya bayyana cewa shirin ƙara kuɗin man fetur ɗin mataki ne da ƙasar ke so ta ɗauka domin rage dogaro da man fetur da dangoginsa da nufin komawa amfani da tsaftatattun hanyoyin samar da makamashi saboda magance matsalar sauyin yanayi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana sa ran kuɗaɗen tallafin da za ta nema a baɗi domin gudanar da ayyukan jin ƙai za su kai dala biliyan 25, wanda hakan zai zamanto adadin kuɗin da ba ta taɓa nema ba idan an kammala ƙiyasi kan irin buƙatun na jin ƙai da Siriya ke nema a farkon shekara mai zuwa. Waɗanda za su ci gajiyar waɗannan kuɗaɗe sun haɗa da kusan mutane miliyan 132 da ke buƙatar taimako a sassan duniya. A cewar Majalisar ta Ɗinkin Duniya, sama da kashi 1/5 na kuɗaɗen da ake buƙata, ko kuma dala biliyan 4, za a tura zuwa ƙasar Yemen, wacce majalisar ta ayyana a matsayin ƙasar da ta fi buƙatar tallafi a duk duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da mata da 'yan mata 150 ne aka yi wa fyaɗe ko kuma aka ci zarafinsu ta hanyar lalata a Sudan ta Kudu. Ana zargin wasu mutane ɗauke da makamai kuma sanye da uniform ɗin sojoji a kusa da arewacin birnin Bentu da aikata waɗannan laifuka. A cewar wata sabuwar haɗin gwiwa da hukumar asusun tallafawa ƙananan yara ta fitar da kuma hukumar da ke sa ido kan yawan jama'a da kuma ofishin ƙaramin sakatare da ke kula da ayyukan jin ƙai. Dukkaninsu sun yi kira ga hukumomi da su fito su yi Allah wadai da waɗannan aika-aika. A makon da ya gabata, ƙungiyoyin likitocin ƙasa da ƙasa ta Doctors Without Border ta ce mata da 'yan mata 125 aka yi wa fyaɗe a Bento. A lokacin suna kan hanyarsu ta zuwa wani wuri da ake raba abinci. Ƙungiyoyin likitocin ta ce an kuma ƙwace wa matan kayayyakinsu na sawa da suka haɗa da takalma da riguna har da katin karɓar abinci.
Zaharawa Aminu Fage kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To, za mu fara ne da babban birnin tarayyar Najeriya, Abuja, inda za ku ji cewa wata ƙungiya mai zaman kanta ta karrama sashen Hausa na murya Amurka da lambar yabo kan yadda take tsage gaskiya komai ɗacinta. Ga Madina Dauda da cikakken bayani.
In recognition of that great effort, even being an international outfit, and recognizing Norway, we are presenting to the Voice of America, VOA Hausa Service, the award of Norway's Most Friendly Media 2018.
A yayin da kungiyar ta shirya wannan biki na mika lambar yabon, an yi katarin ziyarar aiki da babban editan sashen Hausa Aliyu Mustapha Sokoto ya kawo a Abuja birnin tarayyar Najeriya. Saboda haka shine amshi takardar shaidar yabon.
Kin san ma'aikacin karamin hukuma a duk duniya yafi kowa ne ma'aikacin muhimmanci, domin duk gari ko ƙasar da zaka shiga, ma'anar ma'aikacin local government ko karamin hukuma shine ma'aikacin da ke gudanar da abubuwa a wannan wuri da kake zaune. Saboda haka duk wanda ya dauke ka da muhimmanci a irin wannan wuri, kar kai wasa da shi. Wannan kyautar yabo da muka samu daga wannan hukuma ko kungiya ta ma'aikatan ƙananan hukumomi ta Najeriya ta Norge, wallahi ba ƙaramin kyauta bace. Kyauta ce da ta nuna muhimmancin yabon da ita kungiyar nan take yawa ayyukan da ku da mu muke yawa sashen Hausa na murya Amurka, kuma ya nuna cewa muna kaiwa wuraren da ya kamata mu kai a harkokin mu na labaran da muke yawa da kullum. Kuma ki tuna cewa mu kadai ne kungiyar ita zaɓi kawai murya Amurka ne, kuma sashen Hausa na murya Amurka a duk duniya bata zaɓa a cikin Najeriya, bata zaɓa a Turewa, bata zaba a kasashen Larawa ko na Asia ba, guda kawai tace ta yanki tace bari na zaɓi wannan tashar rediyo ta murya Amurka kuma sashen Hausa in nuna musu wannan yabo na tallafi da muke samu na yadda suke taimakawa wajen warwatsa bayanai da sauran rahotanni da suka shafi ayyukan da muke yi.
Wasu cikin ma'aikatan sashen Hausa da aka yi bikin a idanunsu sun bayyana ra'ayinsu, da farko ga Awwalu Salihu na fannin talabijin.
Eh, to gaskiya abu ne mai daɗi, abu ne kuma na farin ciki, saboda in ka kalla yawan mutane ko yawan gidajen watsa labarai da suke nan Abuja, kuma ba a zabi ko ba aka zabe mu, to abu ne na farin ciki, abu ne da ya nuna cewa lalle muna abinda mutane suke amfana da shi.
Sai Hawwa Umar.
To gaskiya nayi ji dadi kuma nayi farin ciki wanda bashi misaltuwa, saboda a ce an tsinto ka kai kwaya daya a cikin da yawa an baka lambar yabo, abu ne mai na jin dadi, kuma abu ne wanda zai sa mu ma'aikatan muryar Amurka mu ƙara kwazo dan a koda yaushe a ci gaba da zabo mu don ba mu lambar yabo.
Ga kuma Hassan Maina Kaina.
Eh, to wannan bai zo min da mamaki ba, duba da yadda gidan rediyon murya Amurka ke kokari sosai, musamman in kika duba batun nan na fafutukar neman yancin ƙananan hukumomi a Najeriya. Kin san muryar Amurka ce ke kan gaba wurin ganin an tabbatar da an yanto su daga cikin wannan ukuba. Saboda haka wannan kyauta ne da aka yi a inda ya dace, a daidai lokacin da ya dace, kuma muna alfahari da wannan lambar da aka samu.
Martaba Shehun Barno, Abubakar Umar Garba Elkanemi shine babban bako a wajen taron. Akwai kilin shugaban majalisar dattawa sanata Abdullahi Gumel da kakakin majalisun jihohin Bauchi da Kwara da Bayelsa. Hausawa dai sun ce kowa da kyau zai ga da kyau. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Baban kan budan Usman.
A gaida Madina Dauda, yanzu kuma bari mu leka jihar Bauchin Najeriya, inda za ku ji na kasassu a jihar sun gudanar da bikin ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware na duk ranar 3 ga watan Disamba kowace shekara. Ga Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani daga Bauchin.
A jawabin da ya gabatar dangane da bikin ranar na kasassu na wannan shekarar, babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Mr. Antonio Guterres ya shaida cewa akwai mutane fiye da miliyan 100,000 da suke dauke da nakasa iri daban-daban a jikinsu. Mr. Antonio Guterres ya bayyana cewa masu dauke da nakasa kan kasance cikin yanayi na kadaitaka a sanadiyar gujewa da al'umma ke musu da kuma fuskantar nuna bambanci da kuma kyama daga wurin jama'a. To a dangane da hakan ne cikin alƙawarin ajandar shekara ta 2030 yayi batun cewa ba za a bar wani a baya ba wajen kawo daidaito da kuma inganta matsayin rayuwa da na arziki da harkokin siyasa domin a rinka damawa da mutane masu nakasa a dukkan kasashen duniya kamar yadda yake kunshi a daftarin kundin dokar Majalisar Dinkin Duniya da ke batu kan damar da masu nakasa ke da shi.
Murnan ranar nakasassu na duniya, ranar nakasassu. To bismillah da sunan Allah Ubangiji ne nake farawa, ya rabbana ka bani basira are rawan ga wannan waka murna ranan nakasassu na duniya.
Rukunan kungiyar wasu nakasassu kenan a jihar Bauchi suka gabatar da faitoci game da ranar nakasassu na duniya. Malam Haruna Sa'idu Fali shine coordinator na kungiyar nakasassu a jihar Arewa maso gabas ga sakon da ya gabatar wa al'umma.
To sakon mu ga al'umma shine maganan kyama da ake nuna wa nakasassu wannan muna yaki da shi kuma ta bangaren ita gwamnati kamar yanda waɗanda suke ikirarin su lafiyayyu suna kukan basu da aikin yi, to haka kuma jama'a mu suna kukan gwamnati ta dube su da idon rahama. Baran nan da ake yi a dole ake yin sa, duk wanda kaga yana bara a dole yake yi, dan kuma ya samu abin yi shi da bara sai tarihi.
Daga bisani na ji ta bakin wasu nakasassun game da ranar su da kuma irin kalubalen da suke fuskanta.
Sunana Musa Nuhu Adam Ningi, shugaban matasan matafi na jihar Bauchi. To gaskiya alhamdulillah wannan rana ina miƙa godiya ga Allah madaukakin sarki wanda tukun ya kawo mu sace ganin wannan rana kamar yadda muka ganta a sauran shekaru da dama, sannan kuma wannan rana da ta same mu ta nakasassu wato disabled day. Gaskiya akwai kalubale da dama wanda muke fuskanta. Muna fuskantar akwai mutanen mu da dama wanda sukan je su yi karatu su zo su zauna babu abin yi, da kuma wanda sukan koyi sana'a babu jarin da zasu tallafa kansu wajen su.
Sunana Salamu Alaikum. Mun gode wa Allah Ta'ala madaukakin sarki da ya kawo mu wannan rana. Maganan baracin nan da ake cewa in muka tsaya bara ba cinikin da ya kai bara walakanci, tun da ka tsaya akan sa'an kaninka, akan sa'an dinka, akan sa'an jikanka, ya gaya maka ma maganar banza kuma kansa ka zo. Muna buƙatar tallafin nan da ake yin taimakon nan mu ma a samu a ciki, saboda mu sai muna ganin ba a dauke mu mutane bane. Sakon hawa gwamnati kenan, matan gwamnati suna zaga gurin mata take, amma mu ba a taba ziyartar mu ba. In ka ga an ziyarce mu to sai a lokacin duk za a yi zabe ana son ƙuri'an mu.
Taken bin ranar na kasassu na wannan shekara shine inganta sheshe tabbatar da tarayya don kawo daidaito. A Doha Muhammad Mura Amurka ga Bauchi a Najeriya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin amin tuma amin.
To a gaida Abdulwahab Muhammad, yau kofa a buɗe take ku kira domin bayyana ra'ayinku kan shin waɗanne irin matakai kuke ganin ya kamata a ɗauka wajen ganin an tabbatar da kare haƙƙoƙin mutane da ke da nakasa a Najeriya da sauran ƙasashen Afirka. Kafin mu buɗe layukan namu, mu ci gaba da shakatawa da wannan waƙa.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin amin tuma amin ya Allah, amin amin tuma amin ya Allah. Ku buɗe kunnuwanku ku jama'a ga wata sanarwa, ku buɗe kunnuwanku ku jama'a ga wata sanarwa. Mutanen karkara da birni wannan gune ya shafa, zancen da zanihi zancen ciyon idanuwa ne, ciyon idon amadari ilimi abokin tafiya, idanu abokulawa ilimi abokin tahiya, idanu babun kulawa kowai rishi idanu yayi hasara hababba kowai rishi idanu nace yayi hasara hababba rishi idanu wa shata mu ba mu sunai.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Assalamu alaikum. Alaikum assalamu. Wa muke da shi daga Hadeja?
Musubawu ne daga Hadeja, Zigawo State.
To, Malam Musubawu, menene ra'ayinka?
Eh, kuna magana akan menene suna sun
demand. To, kai baka saurari shirin ba, to muna magana ne shin waɗanne irin matakai kuke ganin ya kamata a dauka wajen ganin an tabbatar da kare haƙoƙin mutane dake da nakasa a Najeriya da sauran ƙasashen Afirka?
Hello.
Kaduna.
To, an ji abin da shi barka da lafiya.
Yo, wadawa muke magana daga Kaduna.
Ina nan Murtala ne, na kiran ku daga Gaza. A Kaduna tare da Najeriya.
To, Malam Murtala, menene ra'ayinka?
To, ni dan ya kuyi da ni saboda mura ni dai dama ban kiran su na kasa su nakan ma ce musu mutane ne masu bukata na musamman a duba duk an ce na kasa inda mutum zuciyar shi da ta na kasa wato in wani gabobin shi ya samu sarauri to nan jarabawa ne amma zuciyar mutum ta na kasa shine ya riga ya dame yawo bai da wani katabi sarayawar shi ba zai amfana ma kanshi komai ba kuma muna kare kira ga gwamnati shine cewa ya kamata duk wasu abubuwa da suke bukata matsa musu da shi kusa kai kuna bukata ba sai sun tashi sun je cewa alhali zai nemi abun ba a'a misali in makaranta ne a ce na kusa da su a samu musu da irin kekunan gurabuwa ka idan kun za su gidan sama yanda ake cewa lista mai daga mutane a ce su ma suna da nasu irin tsarin da zai su ga komai cikin sauki so wannan abu zai kara kwantar musu da hankali san cewa su ma suna ɗan adam ne kuma ana ba bambanta su kuma ana dama da su a kowanne harka da fatan za ku tashi lafiya.
To, mun gode Murtala, da fatan hukumomi za su ji wannan koke naka. Wa muke da shi daga hello salamu alaikum.
Wa alaikum salam, barka da yamma.
Da wa muke magana?
Sunana Ibrahim Awwal Azare a jihar Bauchi a tarayyar Najeriya.
To, Ibrahim, menene ra'ayinka?
To, ra'ayina game da nakasassu gaskiya ya kamata a ce gwamnati ta sansa a cikin hidimar ya kasance a dinga daukan su ayyuka kamar yadda ake daukan masu lafiya aiki tunda kaga su ma 'yan kasa ne ko ba haka ba
gaskiya ne
yawwa kaga an sa su a cikin hidima in harkar office ne ma a ba su kaga ne za su san cewar ana mutunta su su ma cewar suna cikin Najeriya suna da 'yanci.
To, mun gode Malam Ibrahim. Hello, salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Wa muke da shi daga Sokoto?
Kabiru Abubakar Bulan ya kishi a local government Sokoto State tarayyar Najeriya.
To, Kabiru, menene ra'ayinka dangane da maudu'in mu na yau?
To, gaskiya wannan maudu'i gaskiya yana da muhimmanci idan aka duba su ma ainihin da kasu za a iya cewa an bar su baya. To, amma kuma ba shi bane ko waɗanda ba na kasasu ba a haƙari sai dai gaskiya ya kamata a ce an ba su haƙƙinsu wanda yake zai taimaka musu ya rage musu wahalhalu musamman ma irin waɗanda za a ga suna barace-barace ana ma musu balakanci in ka duba irin na kasasu waɗanda za su tashi daga arewa zuwa kudu wasu ma ka masu aka a tsarni ko kuma a kai su wuri wanda yake da ba haya da hatsari nan suke kwana da idan ku aka ce gwamnoni da sauran masu hannu da fili za su iya zo su taimaka musu da yake Allah wani yana jin bakin cikin a tashi daga nan arewa ya je ba da ko kuma ya bar wani sana'a wanda yake da ko da ne yana dubbe su samu ya bar shi ya koma ba da
to da fatan masu hannu da shuni da kuma gwamnati sun ji wannan koke naka. Hello, wa muke da shi daga Jigawa?
Kana magana da Alhaji Hassan dan Kaila bata cinka.
To Alhaji Hassan, menene ra'ayinka?
Ra'ayina hukuma ta yi adalci. Wannan shine babbar ra'ayina. Kadan hukuma ta yi adalci, dole ta sa na kasansu cikin gwamnati ta ba su ayyukan da za su iya yi domin su wadata iyalinsu da sauransu.
To mun gode Alhaji Hassan, da fatan hukumomi sun ji wannan koke naka. Hello, assalamu alaikum. Salam, wa muke da shi daga Kano?
Alhaji Hafiz Ado Babala, barka da yammaci.
To yawa, barka dai, da wa muke magana?
Yawa, mai magana Dan Juma mai shago kokani a karamar hukumar sanya da ke jihar Kano, Najeriya.
To Dan Juma, menene ra'ayinka akan maudu'in mu na yau?
To gaskiya ne a ra'ayina ya kamata na kasassu ba wai gwamnati kawai za a bawa cewar wai ta taimaka na kasassu ba. Ya kamata har masu hannu da shuni su kafa wata gidauniya wanda akwai dan allow da za a rika cirewa na taimaka na kasassu a Najeriya. Yawwa, to ni shawara ta da zan baya kenan, ba wai gwamnati za a zura ido a ce dai ta yi masa abu ba, duk abin da zai taso a ce dai ta yi masa.
To mun gode Dan Juma. Wa muke? Hello, assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amu alaikum assalam. Wa muke da shi daga Kaduna?
Sunana Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder kasuwar Kawu Kano nan Najeriya.
To Alhaji Musa Garo, menene ra'ayinka?
To alhamdulillah, kaga wannan al'amari da ake tafama da wannan matsaloli, wallahi tallahi duk matsalar society, duk mutanen mu da suke da hannu da shuni su ne ba sa tallafa irin wannan nakasassu. Saboda yanzu misali, idan muka ce za a unguwa, ai da kasassun ba wani yawa gare su ba. Yanzu kamar misali, ni yanzu da nake yankin Tudun Gwada a unguwar Sanusi, akwai mutumin da zai yi cinci da wannan unguwar ma gaba daya. Yanzu misali a ce a yankin Kawo, akwai mutumin da zai iya ciyar da wannan kungiyar ma gaba daya, ma unguwar ma zai ciyar da su. Na menene al'umma ba su ka taimakawa wa'annan mutane ba? ƴaƴansu an bar su a wulaƙance, ko makaranta ba a sa su. Na biyun su kuma an kyale mutum, dole sai ya fara ga makwabcinka yana da gida da komai da komai.
Mun gode Alhaji Musa Garo. Hello, wa muke da shi daga jihar Delta?
To kuna tare da Sabu Kima ne, marabanjar daga, ina kiran ku daga jibba nan a Sabu, jihar Delta, Najeriya.
To Sabu, menene ra'ayinka akan maudu'in mu na yau?
To ni ra'ayina akan nakasassu, gaskiya ni abinda nake gani ya kamata a ce nakasashe tun daga firamare zuwa sakandare har jami'a, gwamnati ta dauke musu kuɗi a rika ba su ilimi kyauta tun daga matakin farko har na ƙarshe. Wannan an musu haka ni a ra'ayina zai ba su dama, kuma zai sa su ƙara ganin cewa lalle su an ɗauke su mutane, kuma gwamnati ta kula da su. Wannan shi ne ra'ayina, da fatan za a tashi lafiya.
To mun gode Sabo. Yanzu bari mu leƙa jihar Jigawa. Wa muke da shi daga Jigawa?
To assalamu alaikum Alhaji Hassan, kana magana da Rabi
Musa
daga nan Zaburan ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya.
To Rabi, menene ra'ayinka dangane da maudu'in mu na yau?
To alhamdulillah, wannan marudi na ji dadin sa. Mallam Alhaji, wato mutane sukan ban mamaki, komai sai a dora gwamnati, eh ba laifi gwamnati ta bada gudunmawa. Wallahi da masu kuɗi, da kai kanka, da mu kanmu wanda ba bai da kuɗi, iya da gudunmawar da zai baiwa shi na kasashe. Misali, ka ɗauki mutum ya zo Makawo ne, ko irin mutanen da ake wulaƙanta su, ka riƙe shi ma, ka canja masa hanya, ko Makawo ka riƙe shi ka taimaka masa, duk wannan ba sai ka ba da kuɗi ba ma, ko kuma kana da wani daidai kaɗan ka ɗauka ka baki. Ba wai ke ne kuɗi ba, mu kanmu, karan kanmu, mu kanmu irin masu bugawa da ma, wallahi muna da gudunmawar da zan bai na kasashe, ba wai ke.
To mun gode. Yanzu bari mu leƙa jihar Taraba. Wa muke da shi daga Taraba?
Yara ne daga Jalil da jihar Taraba.
To menene ra'ayinka?
To ra'ayina akan na kasashe, gaskiya akwai abin al'ajabi game da gwamnatin sannan da masu haru da shuru, don gaskiya tsakani da Allah ba a sun taimaka na kasassu. Sai ana taimaka musu, da ana taimaka musu dai ta bara su je su yi bara ba. Ya kamata a ware wani wuri wanda za a ajiye su da makarantunsu da wasu abubuwa, ana taimaka musu, to mutum ba zai sha'awar zuwa bara ko wani neman wani abu ba. To shi yasa ka ga abin yanda yake.
Okay, to mun gode sosai. da ka taraba so wannan ne kira na karshe. To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 3 na yamma da minti 25. To yanzu ga kuma labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar, inda kungiyar kwallon kafa ta AS Sonitas ta sha kashi 2-1 a hannun Zesco United ta kasar Zambia a makon jiya. Kuma kungiyoyin za su sake gogawa ne domin tabbatar da wane ne zai samu cancantar shiga tankaɗe da rairaya na wasannin kwallon kafa na kulub-kulub da su kasance zakaru a kasashensu a wannan shekara a nahiyar Afrika. Ganin cewa kungiyar ta Nijar ta sha kashi a da ma'abuta sha'anin wasannin kwallon kafa na nuna zaton ciya da wuya ta kai labari a kasar Zambia. Idan muka leka a kasashen waje kuwa, yanzu haka ana ci gaba da mayar da martani bayan nasarar da dan kasar Croatia Modric ya samu na kasancewa dan wasa wanda tauraruwarsa ta fi kyallawa a shekara ta 2018. Shi dai Modric din yayi nasara a bana, inda yake kasancewa dan kasar Croatia na ko da samu wannan lambar yabo. Shi kuma Kylian Mbappe dan kasar Faransa ya samu tukuicin matashi wanda bai kai shekara 21 ba, wanda ya taka rawar gani kuma wanda ba a ga irinsa ba a shekara ta 2018. Za mu karkare labarin wasanninmu na ranar yau da dan wasan kwallon kafan nan na Brazil cewa da Neymar, wanda ya ji ciwo a wasan karshe da club din na PSG yayi nasa na Faransa da Bordeaux wasan da aka tashi 2-2. Kuma lokacin da ake wasanni dan wasan na kasar Brazil da ke buga ma PSG cewa da Neymar ya shi ciwo. Abinda Thomas Tuchel ya ce mai horar da kungiyar kwallon kafa na PSG na kasar Faransa ya nuna cewa yin ciwon da Neymar ya yi ba kamar wanda ya ba a kwanakin baya a lokacin da aka buga wasa tsakanin Kamaru da kasar Brazil a kasar Ingila. Ya tabbatar da cewa dan wasan zai buga ma PSG wasa a gogar da za ta yi da Etoile Rouge de Belgrade a ranar Talata a wasannin zakarun Turai na kwallon kafa. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Tawa a jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Mutane da dama ne suka yi ta tururuwa zuwa kallon akwatin da ke dauke da gawar tsohon shugaban Amurka George H.W. Bush, wanda aka lullube shi da tutar Amurka. Gwamnatin kasar Faransa za ta janye shirinta na ƙara haraji akan kuɗin man fetur, wanda ya janyo zanga-zanga a titinan birnin Paris. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana sa ran kuɗaɗen tallafin da za ta nema a baɗi domin gudanar da ayyukan jin ƙai za su kai dala biliyan 25, wanda hakan zai zamanto adadin kuɗin da ba ta taɓa nema ba idan aka kammala ƙiyasi kan irin buƙatun na jin ƙai da Siriya ke nema a farkon shekara mai zuwa.
To, masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe, idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Zaharau Aminu Fage da ta taya ni gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa, sai injiniyanmu Michael Dubuski. Muhammad Hafiz Babala ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.